العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوام سلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul A'raf, muna kan aya ta 100 daidai, kuma yau 20 ne ga watan Ramadan, hijiran da Allah sallallahu alaihi wa sallama 1440. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi. Wani na cewa assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani. Yace malam tambaya ta ita ce, me ya hukuncin wanda ya tafi aikin hajji kuma ya yi niyya yana cikin harami amma sai yana bugawa matarsa waya a gida, suna maganar suna maganganun su na soyayya masu wuta da sha'awa, da kuma wanda ya yi jidali ko kuwa wajen karɓar kayan sabbin, shin waɗannan sun isa su ɓata masa aikinsa? Dogaro da ayar da take suratul Baqara, sura ta 2 aya ta 197. Gaskiya ba su kai su ɓata aikin hajji ba, ko da yake dogaro da ayar ma bai ba su kai su ɓata aikin hajji ba, domin ƙata'an abinda malamai suka ce yake ɓata aikin hajji shi ne jima'i, kuma ya kai kawai magana suke yi da ta da sha'awa, da kuma mafi yawan aljabi wannan yana samun su. Shi yasa ba za ka ga suke ta bore wani lokacin a Makka suke, sai an dawo da su gidajen, kowa ya gama aikin hajji yana son sai a dawo da shi wajen matarsa, sai ta Makka su yi wani ma'an yankan ba abin da kamata sai su ne wani kamar da shi gida ba. Yawa, amma abinda malamai suka tafi a kansu shi ne wannan yana jawo naƙasu na ladan aikin hajji, amma baya fata aikin hajji kai tsaye, amma yana jawo naƙasu na aikin hajji ladan su. Ayar kuma ta yi magana ne alhajju ashhurun ma'luma, wanda ya ba da rafaran da ita, man farada fi inna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ubangiji ya bayyana cewa babu rafas, babu jima'i, babu jidali, babu fasikanci, waɗannan duka ba sa iya ɓata aikin hajji kai tsaye, sai dai jima'i shi ne yake ɓata, saboda haka aikin hajjin bai ɓaci ba. Wannan na da kamar tambayar guda biyu ce. Wani yana cewa tambaya ta shi da azumi na farko shi ne ina sallar asuba, muna tahiyya, sai na yi ƙwarnafi, wani abu mai tsami ya to na dai fahimta kuma ba sai na iya rubuta karatun ba, ba sai na iya karanta rubutun ba, kawai da ya yi gyatsa kuma wani abu ya fito masa mai tsami, ya yi kamar overloading abinci, ina ganin shi ne kawai abin da ya faru, don shi yake kawo kuma ba ka cika cikin ka shi ne yake maganin yunwa, ka yi sahur din ka bar shi a daidai shi ne za ka samu albarka a jimin da Allah, amma in ka zuba da yawa baya maka ba zai ma maganin yunwa ba, sai dai ya fi halar da sannan duk abin da ya fito idan har an haɗiye shi to azumi ya ɓaci a wajen malikiya, amma idan ya zo kan maƙogoro bayan ya bai iso maƙogoro ba sai ya koma to baya ɓata azumi, amma in har ya iso kan maƙogoro ya cancanci a tofar da shi sai ba a tofar da shi ba aka haɗiye to ya ɓata azumi. Ya ce tambayarsa ta biyu, za mu iya a ɗaukar malami yana jan mu sallah muna biyan shi babu laifi? To shi dai sallah mafi soyuwar malamai shi ne ana yin ta ba don a biya ba, amma idan wannan sallar kun hana shi kasuwanci, kun hana shi ya je aiki, ba inda yake zuwa kun tsare shi akan wannan aikin yake din din din, to malamai sun tafi akan ba laifi ku biya shi, domin kun hana shi je gona, kun hana shi je kasuwa, kun hana shi komai, kuma ba zai iya rayuwa ba sai da kuɗi. Amma in dai irin sallar nan ne da kowa zai tafi harkarsa da zafi, in an dawo a zo a haɗu, wannan malamai suna ganin bai kamata sai an biya mutum ba, zai iya yin ta ne kawai. Ko ni ba a nan ba biya na ake barke zuwa ake Juma'a. Tambaya na uku, mutum zai iya saduwa da iyalinsa lokacin suhu babu laifi a sha ruwa lafiya. So wannan kenan yana son hadda matar ma za a yi suhu kenan ko? Ina ga kamar haka yake nuna. Idan dai alfijir bai keto ba, babu laifi. In alfijir bai keto ba, mutum ya sadu da iyalinsa kafin alfijir ya keto, ba laifi wannan. Amma in alfijir ya keto aka sadu, to za a yi kafara. Saboda haka kada garaje ya sa, shi ya sa aka ga mutumin da in yi harbi da aikin hajji ba maganar saduwa, sai malamai suka ce ya halatta in ya tafi da matarsa kafin yi wankan ɗaukan harami su sa harami da shi da ita, in akwai yadda za a yi ya sadu da ita don kada sha'awar mace ya dame shi bayan ya shiga aikin hajji. Yana iya saduwa da ita sai wankan ɗaukan harami, waɗannan kwanakin ba zai damu ba. To shi ma wannan ɗin kusan hakan ɗin ne. Wani ya rubuta mana doguwar takarda har shafi biyu, wadda kuma abubuwan da ya faɗi yana da kyakkyawar manufa a ciki. Ya yi rafaran da zuwan kadi babu liman a kan cewa kadi liman ya ce kasashen duniya babu inda aka kai gurin kamar Najeriya yawan tafsiri. Ina jin an faɗi haka ko? Sannan kuma a ba da abubuwan da suke faruwa a ƙasar. Sai kadi ba bali matsin ya ishara da cewa mu tambayi kanmu me yasa ana taruwa ana ta karatu ana ta yin abubuwa amma da abubuwa yadda suke faruwa. Ya ce mu tambayi kanmu, to ni ba ɗauka shi ne takardar zai tambaye ni ba, don kansa aka ce ya tambaya. Ko ba haka kadi ya faɗa ba? Za su haɗa ba za ka tambaye ni ba, kai ma sai ka yi ƙoƙari. Wato babbar matsalar mu guda ɗaya ce malam, duk abin da ya faɗa ɗin a ciki hakan ɗin ne shi ne rubutun. Da za a samu su zamanto sun gyaru duk da hakan ɗin ne. Amma abin da muke son mu gaya wa mutane, wai Muhammad Salihu Munjid ya yi littafi wai mufsidatul qulub, abubuwan da suke ɓata zukata. Ba su nake son faɗi ba, ya ambaci abubuwa kamar guda goma, to kuma duk ƙasar nan ana aikata su. Saboda haka dole zukata su ɓaci, dole zukata za su ɓaci, saboda ba za a daina wannan abu. Kuma yadda shi baba limadin ya faɗa, mu tambayi kanmu, kowa na ɗauka a lokacin da ya magana kowa zai tambayi kansa. Ai ma'anar ku tambayi kanku shine kowa zai gyara halinsa, shine ma'anar haka. Abin da yake nufi kenan, kowa zai gyara kansa, abin da ake gaya masa na gaskiya ya yi aiki da shi, wannan shine abin da ya kamata. To amma shi wannan yana ba da shawara cewa ya kamata a yi samu wani lokaci a yi tsokaci a kan wannan. So ne abin da nake fahimta shi ne, wasu mutane ba sa tare da mu tsawon shekara, sai Ramadan ya zo suke tare da mu. Don haka ayyukan da muke ba a cikin gari ba su san su ba, da ƙauyuka ba su iya sani, sai mutum ya rubuto ya ce a yi kara. Saboda daga iya watan Ramadan ɗin in an tafi shi kyar. Amma irin waɗannan abubuwa tun ba ma muke magana a kansu. Duk abin da ya rubuta ɗin nan mun sha ɓata lokaci mu yi lacce su, mu yi komai a kansu. Saboda haka ina ga kamar mun iso maganar ɗan Mas'udu ne da yake cewa barna fa in ta yawa kowa sai ya ta kansa. Alaikum anfusakum. Yanzu misali a nan wajen tafsiri, shekaran jiya a fada an sace mashin ɗin wani, me amfanin ka ba tafsiri? Kuma a nan yanzu haka dawayar wani za ta faɗi, wani ya ɗauka ba zai nuna ta ba. To me amfanin Qur'ani da ya rubuta? So irin waɗannan suna cikin al'umma, sai a za a yi abubuwa su gyaru, zai yi wahala. Sannan ya yi kotun ɗin maganar mai martaba sarkin Kano, wanda ni ba na magana a kan sarkin Kano, amma dai shi ya yi magana a kan sarkin Kano, ba na magana a kan maganar da wani ya yi wanda shi da ya san ta, shi ya san abin da yake nufi, kuma ba na iya masa fassara a kan abin da ya faɗi. Wannan nasa ne. amma dangane da cewa yara da suke kan titi ba sa karatu, wannan abu ne wanda yake mun sha faɗi ko jiya ma yana daga cikin abin da ne magana a karatunmu na fada, nace akwai danja fa da take fuskantar mutane domin waɗannan yara da ake kallon su ba su da alƙibla, ba karatu suke ba, ba sana'a suke ba, kuma an bar su. Wani kuma saboda matsalar ƙasar nan kai da kake kallon abin ba daidai ba ne, kana son ka gyara abin, shi kuma a lokacin yake gaya maka wannan abin da yake na sallamar yara yana kallon su addini ne. To ba wanda zai gyara wannan sai gwamnati, wannan ita ce gaskiyar magana. Duk ɗaiɗaikunmu ba wanda zai iya gyara shi, gyara waɗannan ɗan wasa ka tara ka tare ka ce kada ya tafi makaranta, gwamnati ce za ta iya wannan, sannan gwamnatin kuma ba za ta yi ba. Yanzu misali in zan gaya masa wani abu, dalili ne zan gaya masa in Allah ya sa yana nan. Akwai rubutu da muka yi a kan sha'anin yara waɗanda ba su makaranta, ba sa zuwa ko ina ba sa makaranta. A wannan jihar kaɗai na je ƙauyuka guda 68 wanda shi mai rubutun bai sani ba, ƙauyuka 68 a jihar Gombe na zagaya su. Malam, mun samu jumlar yara kawai da ba makarantar boko ba komai a waɗannan mutum 493 yara ne, 493 da 902 duk ba su zuwa makaranta. Wannan binciken kuma tun 2014 ne, yanzu adadin ya ƙaru, kage shi bai san ma wannan adadin ba. Da muka dawo muka yi magana muka ce fa bala'in nan ta zai kai yadda duk ba a tsammani, domin waɗannan yaran ba su da galiyo, ba zai kula da su, ba wanda yake damuwa da al'amarinsu a wannan jihar kadai, in ka tafi wata jihar da zai faru. Sannan wasu suna nan suna cikin gwamnati sun ɗauki yayansu sun kai Amerika sun kai ina ne, suna ganin kamar sun tsira, ko kaɗan ba su tsira ba, don waɗannan yaran sun ji waɗanda aka tura karatun kuma za su iya hana waɗanda suka tafi karatun zaman lafiya a nan gaba. Kuma suna nan suna tasowa, kuma suna kallon abubuwa. A yanzu haka wasu za ka same su da waya kiɗa suke wuni suna ji, idan suka karkato fa suka kalli mutane to akwai bala'i, kamar yadda shi mai rubutun ya yi koce, akwai musifa ba. Kuma abin takaici wannan binciken yana hannun gwamnati don mun bata, amma ba ta yi aiki da shi ba, kuma kowa ya tambo ba a yi ba. Kai akwai ma wanda da ya kalla wallahi har suna na ya kira ya tsina mun albarka, wallahi billahi nake gaya mu na sani ba ba sani ba, dalili ne yanzu nake gaya maka saboda shi bai ma sani ba, tsine mana albarka a kai wallahi ba. Kaga shi wannan bai ma san menene ake yi ba. So waɗannan al'amura ba nan al'amura ne wanda shi yasa na taɓa gaya maka kai da yake muna tare, nace ni ina ganin ya kamata a ce na bar duniya, wallahi billahi nace ya kamata in bar duniya saboda takaicin irin wannan abu. Ya kamata a ce in baka duniyar nan to shikenan ai ka huta. Saboda haka wannan al'amari ba kusan ba zai yiwu ba ne wanda kai ba za ka iya yin sa ba, gwamnati ce za ta yi, kuma an yi mata an ba ta kuma ba abin da aka yi. Yara 493 da 902 ba sa zuwa, ba maganar secondary ko primary, dukkan waɗannan ba wanda yake zuwa ko'ina. Wasu binciken wallahi da daddare tana za ta fita, wallahi sai ka samu yaro yana kwance a kan titi in ka tambaye shi me yake yi, ina babansa, sai ya kawo maka wani abu daban, ka shiga ƙauyukan nan ka gani ƙauyuka 68 mana waye kan an yi wannan binciken. To akwai abubuwan da ba sai na zo na gaya maka ba, ina yin su ne kawai, kuma akwai abubuwan da ba zan furta su ba yanzu sai shi mai rubutu tun da ya sa lambar wayarsa zai iya samu. Akwai abubuwan da zan gaya masa wanda za su iya ƙata su ɓata masa rai kuma shi ma ya shiga takaicin da na shiga. Wallahi ma zan ba shi labari kuma ina son ya haɗu da ni, kuma don Allah ya haƙuri ya gamu da ni don in gaya masa shi ma ran sai ƙara ɓaci irin yadda rai da ɓaci. To akwai abu guda ina gaya muku kun ga magana siyasar nan da ba ku yi ko to sai kun kama ta don ita dai kawai ake irin wannan hanyar kuma ta hanyar da wasu mutane za su sa gyaran da nayi yanzu ina yan majalisa da ake da su me suke yi gaya mana abin da suke yi akan irin waɗannan matsalolin saboda haka yadda yake da wannan kishin yayi kokari ya damara ya fito don ya gyara wani abu domin in ba haka aka yi ba abin ba zai gyaru ba to wannan binciken yanzu da ake gani mu kuma irinmu wanda yanzu a cikin kullum ma akwai waɗanda tunaninsu mu irinmu ba abin da za mu iya yi in ba mu zo wannan tafsirin ba akwai wanda suke da tunanin irin ku yanzu suna ganin ma me ya hada mu da mulki wallahi wasu ku suna da wannan tunanin me ya hada malam da wannan kuma wato ba ni ma da amfani sai dai in zo in yi karatu in dan mutu zo ne sallar gawa shikenan abin da kuke tsammani ya amfani mu magana gaskiya ne saboda kuma karan kanku tunanin ku ya takaita kuna ganin kawai banda mu zo mu daura muku aure in ba ta kuta haihu mu muku suna shikenan idan wani ya mutu a masa sallah in ramadan ya zo kai tafsiri wani mutum yana kallon duk abin da ya shafi gwamnati da mulki kai baka ciki wai tunaninsa shine kai karatun arabiya kai iya shi yayi boko kuma shi jahili ne fa jahili ne da karatun bokon da yayi ba bai san Allah ba bai san gaba ba bai san baya ba zan iya baka labarin saman bakwai kana jayayya da ni zan iya baka labarin kasan bakwai zan gaya maka aljanna yanzu haka yadda take aljanna zan gaya maka ita zan gaya maka yadda wuta take a yanzu zan gaya maka siyasar baya zan gaya maka siyasar gaba mulkin da za a yi a nan gaba yadda za a yi kyau ko bai zo ba zan gaya maka yadda za a yi kyau ka ɗauke ni jahili ka ce ni ba zan mai nake ba saboda na yi karatun arabiya kai ka yi karatun boko ko ba dai shi ba ne ba shi ba ne ake yi wa mutane to saboda haka muna akwai danja wallahi tallahi akwai danja yadda yi kotin wallahi akwai danja gaskiya ne ba wani ana gyara mutan shiga ku ba za ka zo ka tsaya kana ce ma Allah ya gyara maka ba ba ka yi aikin komai ba ai matsalar ku kenan duk shekarun nan da aka yi ana siyasa duk abin da ya zo ya jirnike in ka samu majalisar mutane suka yi taɗi suka yi taɗi kowa ya koka damuwarsa to in za a watsa sai a ce sai addu'a kuma ba mai yin addu'ar ma sai addu'a za a ce ba mai yin ta ma addu'ar kuna cikin kaskanci kuma akwai problem a yanzu jiya da yi magana cewa yanzu nasu kifin nan da ake magana abin nan gabar ko mene ne gabar maso arewa da ko arewa maso gabar talaucin da suke ciki da halin rayuwa da ake ciki Allah ka kai ya sani gwamnatin kuma kamar har yanzu kanta ma bai dawo nan ba an tafi can ana yi wa mutane wani abun da ba shi kenan ba ana cewa mai gaskiya ne shi mai gaskiya can din an tafi ba a yi komai ba a ana ta musu komai nan kuma ga talauci yanzu kwanan nan kuke jin an ɗaya da wasu a dambuwa wai an kai su ajiya wurin da ake ajiye yan gudun hijira mutane su a gidajen su aka ɗauke su talauci ya zo ya samu a gaba ina sanatocin suke ina yan siyasan da suke gurin ina waɗanda aka zaɓe su da niyyar amana ba sa ko kishin wannan ba sa damuwa da wannan al'amarin to yanzu wannan shi ne wani zai zo ya ce maka shi ya yi boko shi kenan me bokonka me amfanin bokonka da kai kuma ai ga ku nan kuna da daraktoci kuna da wane ne ƴaƴan ku nawa suka ɗauka suka sa wajen aikin ga sanatocin da ake da su mutum nawa suka ba mu aiki suka sa mu aiki ko ɗakunan da aka ce su zo su gina a mazaɓar su ba sa ginawa balle ku kai complain gurin ko ba dai su ba ne su da kuma wani zai zo saboda shi bai san kansa ba ya shiga gidan rediyo ne ta musu kirari ai sun yi kaza ai su kaza ne ai su wa ne ka ji mutum kamar wani wali ba ka kuke ba wai kana neman dan abin da za a baka sai kai wannan kasasabar haƙƙin kama da ta cancanta ai maka ba za a yi maka ba to malam akwai matsala idan kowa yanzu ya sake yana jin haka ne to ka sa wannan a cikin tunaninka akwai matsala tana tafe waɗannan yaran da suke tasowa a jihar nan kaɗai na gaya maka 2014 mutum 490 da wani abu yara ne ba manya ba ne dukkan su ba wanda wuce matsayin primary ko JS 2 ko 3 dukkan 1492 tun 2014 ba sa komai ya'ya ne wanda aka haife su da kake tsammanin zai biyo baya so sai ku dawo ku kama siyasar yanci da keke da keke amma kuna zaune kun zaɓi sanata ya tara kuɗi bai san iyakacinsu ba ba mai masa magana ba mai cewa za mu janye shi ba wanda zai komai kuna zaune abuja nan imani ake raba wani balle ka ce za ka je ka karɓo mana imani ka yi tafi da yanzu dano imanin bai ake raba kuɗin kuɗe sun yi makansu salarin yadda suka ga dama ba shi ba ne dai kai shi kaso nawa yake tafiya a budget din kasar a kansu su mutum nawa ne mai suke yi yanzu asibitin nan babu injin da za a yi sikani babu abin nan din da za a yi abin nan din kwakwalwar mutum a ɗaukar hoton sa babu ita CT scan babu shi mai suke yi ana zuwa kawai an zura musu idanu wasu yan tsararru ba mai iya cewa a janye su kuma idan an ruwa ana yi shi kenan ku zo mu in ka ganmu ma za ka ɗauka antisocial ne haka take gaya mana ga sunan antisocial yan zaɗin kai da kullum addini ne damuwarsu haka ake gaya mana ku je ku yi tarbiyyar musu kowa zai kwashi kashinsa a hannu billahi allazi la ilaha illa huwa wannan rantsi mu lokaci zai yi da kowa zai ɗanɗana kudarsa wannan tafiyar ba za ta yi kyau ba in ba an dawo an gyara ta ba wallahi ƙarshen ba zai yi mutane kyau sai an gyara duk mutanen kirki da za su fito za ku ce ba za ku zaɓa ba wai sai ku ce ba su da kayan aiki a ba ku kuɗi ku ne mayunwata ku ne sarakancin tuwo yan a ci a kwanta a zubo da ƴaƴa a tultuɗo su ba abin da za a musu arewa ta zama kaya ana zagin mu a kudu ana cewa yan su ci tuwo kawai ko ba shi bane dai dalili dai wallahi yasa nake faɗa wannan magana akwai abubuwa da yawa ba zan faɗe su ba baka san su ba ba ka ba da labarin su ni ina ganin su kuma ina cikin su na san su saboda ka sai an sake tunani wannan tunanin nasa yana da kyau kwarai da gaske akan dole yaran nan bai zai ka ga mutum minista da an ɗauke shi a ciki ma'aikatarsa ana ɗaukar ma'aikata ko garinsu ba bai aiko ba me ake nufi su waɗancan da duk abin da ya faru za su aika nasu ya nasu su zo kai waɗanda suke saurare na a nan a cikin asibitin nan ma'aikata sun san abin da muke faɗi sun sani wallahi bot ma in an sa ka a ciki ko wani abu daban zai ke ta ɗaibuwa mutanen ka gona suke sai an ba su aiki ƙaramin ma'aikaci ana kana chairman ko kana wani abu kana ta faɗa a kansa wanda zai zo bai wuce level 02 ba ko wani abu daban yankan ciyawa amma ba su yadda ba sai a ɗauko na su me muke nufi ne kam da muka zauna haka kawai wani ya gama har famsa ɗinsa wani ya yi commissioner wani ya yi wane ne ya yi retire yanzu ya dawo a gwamnati ba shi da wakilci ba mai cewa ko ya buga masa wani da abin da ko gaisuwa ba a zuwa masa saboda bai taimaki kowa ba haka ya gama ya dawo suna nan a cikin garin ba su taɓa ɗaukan wani yaro suka ba shi aiki ba me titin da ake mana ne kam haka an bar mutane shi kenan don kai ka samu kuɗi ka samu matsayi shi kenan wani kaga zina zai yi da yar inugu zina kawai zai je yi da ita yar inugu ya zai ta kawo takardun ta yi ba ta aiki da kuɗin jihar ku ake biyan su ni kan ba ku da hankali dai malam wani abin yana da zafi fa wallahi yana da zafi ga ɗan makwabcinka ya gama karatu baka ba shi aiki ba ka ɗauko wani ɗan inugu kana ba shi mai kenan ko duniyar baka iya ci ba ya kamata ka kafa wani a bayanka saboda in ka tafi ko labari zai rinka baka amma babu yanzu wannan halin ake ciki ga mu nan tsamo tsamo dalili da yayi dalili da wannan takardar ya tsokar wasu uba kuma na fara kuma ina son ya gamu da ni Allah kuma ya haƙuri ya gamu da ni ko a ɓoye mu gamu yawa kar ya damu wallahi saboda wannan cutar dama tana damun a rai shafi biyu wallahi yazo da ya rubutu kuma duk abin da yake hangowa kenan shi ba da mu ci gaba karanta mana ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
تبارك وتعالى يتي أولم يهد للذين يرثون الأرض بيبين بني قوات أن دسك كسن شسنغ جكسا من بعد أهلها بايا متعن تسن تفي سنجلين فكا من تفي تسن جي الله كودا وكذونا كبايا بيبين مكبني ba za ku shirya da wannan ba Allah na sha'u asabunahum bi dhunubi da mun ga dama ji Allah sai mu samar muku da zunubin su su ma mu halakar da su wa natba'u Allah ya ce muna rufe zuciya muna rufi akan zuciyar su fa hum la yasma'una ko an gaya musu ba sa ji je mun yi magana akan talbisul iblis yanda iblis yake iblis yake talbisin abubuwa akan ma'abuta mulki mun yi abubuwa guda biyar cikin abubuwa goma sha biyu na goma sha a na shida shi ne talbisul iblis yakan zo ya yi wa masu mulki lokacin da suka hau mulki sai ya zo ya kawata musu wani abu an yuqsina lahum inbisat fil amwal sai ya kyautata musu yanzu fa ku ne kuma ku wadatu ku wadatar da kanku da dukiyar mutane Ibn al-Jawzi yake cewa haka Iblis yake wa masu mulki sai ya zo ya kyautata musu zato ya ce ku shimfiɗa ma kanku arziki zannina annaha bi hukmihim ya sa musu zaton cewa duk abin da suka ɗiba na dukiya daidai ne a gurinsu Iblis yake wannan kuma ana gani ka duba ba yanzu ibudun abinul jawzi da mutuwar sa ma yanzu ana magana shekara wajen kusan 800 yake wannan magana yace iblis yakan zo yawa masu mulki talbisin ƙarya da gaskiya sai yace musu ya kyautata musu a gare su al inbisat fil amwal ku samu shimfiɗa cikin arziki wadata kanku ta yadda ku ba za ku samu talauci zannina suna masu zaton annaha bi hukmihim cewa dukiya dai tana cikin hukuncin sai abin da suka yi kuma hakan yana faruwa yanzu ko wa hadha talbis yace wannan yaudara ce irin ta iblis yace ya kashifu wujubul hijr amma mu a musulunci yace an wajabta mana ma tsare safe wawa da yake da kudin sa musulunci ya dora ma waliyansa kada su bar shi yayi barnar kudi wala tuktu sufaha'a amwala duk wanda kasan zai barnar kudi yana da karamin hankali da wauta to kada ku bashi kudin sa a hannu ku rinka tasarrufin dukiya amma su yanzu iblis ya yaudare su ya nuna musu cewa dukiyar al'umma ta su ce duk kudin yana kan abin da suka yi masa hukunci idan sun ɗiba sun ba ma wancan in sun zuba a inda bai halatta ba suna ganin duk daidai ne kawai haka iblis yake nuna musu ya ce to mutumin da ya zama kuɗi ma nasa ne amma aka ce a riƙe hannunsa don kada su lalace kuɗin ya ce to fa kaifa bil musta'jir fi hizma li ghairi yaya wanda aka yi lada da shi aka ba shi aiki akan ya kiyaye dukiyar mutane gwamna ai dan kwada gode gwamna dan kwada gode ajiyar kudin mutane aka ba shi musta'jir ne an ba shi ajiya ya biya waɗanda suka yi aiki, ya biya shi albashinsa a yi aiki wa mutane da sauran kuɗi, amma ba daidai ba ne ya tasarrufin dukiya ba a kan abin da aka ce yi ba. Ya ce fa kaifa bil musta'jir, yaya mutumin da aka bashi. Akwai wani da ake kira abul muslimin al-haulani, ya jiga kan mu'awiya, mu'awiya yana mulki, da ya zo sallama a kansa sai ya ce assalamu alaika ya ajiru, sai fadawa suka tashi kul, ka sake faɗin wannan kalmar, ka ce assalamu alaika ya amiran, ya ce assalamu alaika ya ajiru, suka sake masa kashedi. Mu'awiya sai ya ga abin zai zama da damuwa, sai ya ce ku kyale abul muslim al-haulani huwa a'lamu bima yaqulu, shi ne mafi sani da abin da yake faɗi. Sai aka tambaye shi me kake nufi, sai ya ce ya ajir, ya nuna shugaba, ya ce ya kai ma'aikaci da aka ɗauke shi aiki, sai ya nuna mutane ya ce ha'ula'in ghanam, waɗannan ƴaƴan awaki ne, yana nufin mutane da Allah ya baka kiwonsu, ka kiyaye musu lafiyarsu, ka kiyaye musu abincinsu, ka kiyaye musu lafiyarsu, sai mu biya ka kudin aikin da ka yi. Kai ba mai tasarrufi ba ne a kan kudinmu yadda ka ga dama. Ya ce ubangijin waɗannan dabbobin, yana nufin mutanen, ya ce ubangijin waɗannan mutanen dabbobin nan, idan ka kiwata su ka ba su lafiya ka tsare musu komai, ubangijinsu zai wadata ka, zai kare ka, idan ka ƙi tsare musu wannan abu a ƙabakallahu, ubangiji zai maka hukuma. Ya ce wannan shi ne nake nufi da ya ajir, ya wanda muka sashi aiki, ko da haka gwamnan ku ɗan ƙwadago ne, aiki aka sashi ba wai kashe kuɗi yadda ya ga dama ba. Wannan shi ne a musulunci. Amma za ka ga Iblis ya zo sai ya mayar da ba ma gwamna ba watakila ƴan uwansa ba. Sun zama mai na bakwai, annahu yursilu lakum istibaqa fil ma'asi, Iblis sai ya zo ya same su ya kyautata musu zuba dukiya a ɓangaren saƙo. Ba za su zuba dukiya a kan kyautata mutane ba, amma za su sake kuɗi a kan zunubi, a kan aikin saƙo. Wa yalbisu alaihim anna hifzakum, suna ganin cewa su tsare ku kamar ba wajibi ba ne, su tsare kansu kawai shi ne wajibi, haka suke. Ya ce shaɗan ne yake zuwa ya musu haka, saboda haka za su yi shimfiɗar da dukiya, za ka ga an shimfiɗa ayyukan saƙo, ana kuma kashe musu maƙudan kuɗi ba a damu. Na takwas, annahu yalbisu ala aktharihim bi annahu qad qama bima yajibu min jihatin, sai shaɗan ya zo ya ƙawata musu, sun ci kuɗi, sun kashe dukiya, sun yi komai, amma sai shaɗan ya ƙawata musu cewa fa kun sauƙi wajibinku. Shi ke da sai mutum ya mirci ya daina muku aiki, yanzu kuɗi da ya zo kuma sai a san yadda za a yi da shi. Wannan tambis ne na Iblis wanda yake yi wa masu mulki. Na tara, annahu yuhsinu lakum istijlab al-amwal wa istikhrajaha min ghairi haqqin, sai shaɗan ya ƙawata musu samar da kuɗi da janye kuɗin mutane a kan hanyar ha'inci. Duk wani ha'inci za su kawo sai a shirya shi, a shirya shi yadda za a yi kuɗi su fita ta gurin. Iblis yake wannan, ya ce haka yake wa masu mulki, kuma shi ma yana faruwa, za ka ga a wannan zamanin yana faruwa. Sai a shirya yadda za a yi da yaudara da ƙarya a bi matakai tsarin yadda za a yi kuɗi su mutu. Shaɗan yake ƙawata wa masu mulki irin wannan, su yi tsare-tsaren da za su fitar da kuɗi sai su fitar. Kuma wani suna yin haka a matsayin cewa suna kallon su masu gaskiya ne, wannan ba daidai ba ne. Abu na tara, annahu yahsinu lakum at-tasadduqu ba'da al-dakhl, sai shaɗan kuma bayan sun kwashi dukiyar mutane sai shi dan yazo ya kawata musu yin sadaka da dukiyar da suka sata wai za a wanke musu wancan zunubin shi dan haka yake musu shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce ina ganin ka kai gwamna ina ganin ka chief accountant ina ganin ka kai yana magana Umar bin Abdullahi bin Umar yake magana yake cewa ina ganin ka kana diban dukiya ta al'umma kana gina masallaci ba dukiyar ka bace waye saka ba wanda ya saka to sai su yi sadaka da wanda yace ba za a karba ba an tambaye shi me dalili yace inna Allahu tayyib la yaqbalu illa tayyib kai sa ta dukiyar mutane ba za a karbe ka ba yuhsinu lakum at-tasaddaq ba'da al-ghasab yace sai shedan yazo ya kawata musu su rinka yin sadaka bayan sun yi fashi yuridu anna hadha yana nuna musu cewa wannan abun yamhu zalim zai shafe musu wancan zunubi wa yaquluna har ma zaka ji suna fadi inna dirhaman min as-sadaqa yamhu isma 10 dirhamin min al-ghasab yace za ka ji suna faɗa ai dirhami ɗaya in ka ciyar da shi sadaka to zai shafe zunubin dirhami goma da ka sata wannan yaudarar iblis da ke musu ke za a haɗa yawanci masu mulki su yi ta sata dukiyar mutane kawai suna ajiyewa tunaninsu shi ne duk inda suka yi sadaka an shafe wancan zunubin haka suke da tunani iblis ne yake sa musu wannan ka daina yaudarar kanka a ma'aikata ka daina yaudarar kanka kana ɗiban dukiyar mutane kana cewa bari kai sadaka wai za a shafe maka wannan zunubin wannan tambayar su iblis ne yake maka wannan kuma yana son zai kai ka mayanka ya za ka yi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'malnahu wanda muka bashi aiki wa naj'alu lahu rawati muka sanya masa albashi na aikin da zai muka bashi albashi a cikin aikin sannan ya ɗauki wani abu kwatankwacin makhin allura banda albashinka ka ɗauka manzon Allah ya ce sai ka zo da shi a kanka ranar tashin alkiyama za ka ɗauko shi kuma a ɓangaren cin amana za a wurga ta jahannama a ce shiga ka ɗauko ta kuma dole zai shiga zai kinkimo ta sai ya zo kamar zai fito sai Allah ya kifar da ita ta zake koma haka bai kai manzo Allah ya ce abadil abidin har abada ka daina yaudarar kanka da 'yan ƴaƴanka kai ta satar dukiyar al'umma wai bari ka shirya ma 'ya'yanka jin daɗi kai ka yi kusan ritaya bari ka yi gaba ka ɗebi abin da za ka ɗiba kwabo wallahi tallahi sai ka zo da shi ranar tashin alkiyama kwabo Allah ba zai kyale ka kuma wallahi za ka mutu ba wannan kuɗin za ka mutu ba za ka je lahira da su ba mai amfanin ka ɗauka ma kanka nauyi da ba za ka iya zarcewa da abun ba sannan nauyin yana nan yana binka mai amfanin sa ka yi gida a can ka yi a landar ka yi a ina ba da haƙƙinka ba da dukiyar mutane ya ce haka iblis yake zuwa sai ya ce musu ku ɗebi dukiyar mutane ku yi sata ku yi sadaka naira ɗaya idan kai sadakar ta za ta shafe maka 100,000 zunubin da ka ɗauka wannan yaudara ce ta iblis wala haka ibnu al-jawzi ya rubuta cikin littafin sa na tarbiyatu iblis yace yuhsinu lahum at-tasaddaq ba'da al-ghasab yana kyautata musu ku yi sadaka bayan kun yi sata wa yurihim yana nuna musu anna hadha wannan mummunan aikin da suka yi ko kuma wannan sadakar da suka yi yamhu zalim zai shafe wancan zunubin wa yaqulu har ma yana kara musu da cewa inna dirhaman min as-sadaqa dirhamin da ka bayar na sadaka yamhu isma 10 dirham min al-ghasab zai shafe zunubin dirhami goma da kasata iblis kenan wa hada mahal ma lai ce wannan ba zai taba yiwa ba lian al-ism al-ghasab baqin yace zunubin satar da kai na cin amana yana nan wa dirhamu sadaqa shi kuma dirhamin da ka bayar a cikin dukiyar sata din yace in kana min al-ghasab idan ya kasance daga dukiyar da kasata lam yuqbal ba za ka karbe shi ba asara ba kai gara ka ci ba nan kawai ka tana da mahuta abin da za ta yi ka saci miliyoyi kai sadakar miliyan daya misali kana tsammanin wannan miliyan din da kai sadakar ma in dai daga cikin kudin da ka sato ne ba za a karbe ta ba gurin Allah lam yaqbal wa in kana sadaqatu min al-halal idan kuma ta kasance dukiyar ka ce ta halal kadi ba kai sadaka lam yadfa aidan ism al-ghasab ba zai tunkude maka zunubin sata ba kuma ba zai tunkude ba yace li anna ita al-faqir yace domin ka dauki kudi ka ba ma matalauci da sata kai sata bari ka je ka ba su yace la yamna'u ta'alluqu az-zimmatu bi haqqin akhar yace wannan kuma baya tarayar da haƙƙin wasu mutane wanda su kuma ba a ba su misali yanzu kawai sai gwamna ya saci dukiyar mutane tun da shi ne ƙoron ruwa yace kawai a fitar sai wani tsadarin wasu talaka kuma mutum goma sai ya musu sadaka kowa ya wadata sauran al'ummarsa da bai ba su ba zai tarayar da haƙƙinsu a kansa tambayar ku nake zai tarayar ba zai tarayar da haƙƙin ba shi yasa malai yace li anna al-i'ta al-faqir domin ka ba mu wani faqiri la yamna'u ta'alluqu az-zimmati bi haqqin akhar ba zai iya warware haƙƙin wasu daban da ba ba su ba haƙƙi har yanzu yana nan a kanka al-hadi ashara yace na goma sha daya annabi yusuf sun labu ma al-israri ala al-ma'asi yace kuma har yanzu tare da ci gaba da suke da aikin zunubi da satar dukiyar al'umma da suke yi yace har yanzu wannan baya hana su ci gaba da ziyaratu za su rinka ziyara wa su'aluhum kuma su rinka roƙan a musu addu'a yace kaji iblis kuma yadda yake da su sun cuci mutane kuma ba za su gushe ba suna cewa ku ci abu da addu'a ai abin jana halayyar mu dai kamar ita ne ibnu al-jawziya yake kawo a taya su da addu’a kuma sun yi sata su yi ne su ci gaba da sata barayi da suka yi sata kuma a musu addu’a abu hazin ya samu wani shugaba daga cikin shugaba ya ce kai mana addu’a sauran sahabi ne mutumin bawan Allah shi ya rage wani daga cikin shugabanni ya ce kai mana addu’a ibnu abu hazim ya daga hannu ya ce ya Allah idan wannan mutumin waliyin ka ne ka rike kwakwalwarsa ka tafi da shi zuwa lalle ya Allah idan maƙiyin ka ne kwakwalwarsa tana hannunka yi yadda ka ga dama da shi sai addu’a ta yi zafi ko ba ta yi zafi ba ta yi zafi ya ce to amma haka ya kamata mu gaya maka saboda haka ya ce duk da haka za ka ga cewa a haka din da zunubinsu da komai yana nuna masu yuri'im anna haza yukaffifu zalika al-ism wa in an musu addu'a za su ga cewa wannan zai sauƙaƙa musu irin wannan zunubin da suke aikatawa abu na 12 wanda yake shine na ƙarshe akan tarbe su iblis wanda yake wa masu mulki yace anna min al-wilad yana daga cikin waɗanda suke gwamnatoci masu mulki ko a ma'aikata min al-wilad yana daga cikin waɗanda suke manya a ma'aikata man ya'malu liman fawqahu zai rinka yin aiki da wanda yake sama da shi wanda yake sama da shi zai rika yin aiki da wanda yake ƙasa da shi fa ya'muruhu bizulmi sai umurce shi sai ka shirye yadda za a fitar da kuɗi wannan kuma wasu suna samun kansu a ƙarƙashin manyan ma'aikata ko ko ba a samu ana samu oganka ya ce ka shirya kawai za mu yadda za a cire kuɗi kai ka sani duk wata dabara da za ka yi fa ya'muruhu bizulmi kawai zai ba da umarni ce na ce ka yi in ba za ka yi ba kuma ka ajiye aiki sai kuma kana ganin kamar yake shiga aljanna ne saboda haka ba za ka iya ba kai ba ka je ka kwana baka bacci sai ka ce to ya za a yi larura larura da za ta kai ka jahannama kenan larura haka za ka fara domin har abin da ba larura ba ana ambaton sa larura shikenan wani babba ne yanzu a ma'aikatar fa ya amurhu bizulmi zai umurce shi da ai zalunci a shirya yadda duk za a yi a fitar da kudin gwamnati a yi cuta wannan yana faruwa wani lokacin za a ga har ƙarshen shekara wai bajet wai shekarar ta ƙare kudin ba su ƙare ba kuma shikenan sai a yi ta wuru-wuru a shirya can a ɓaro can a yi ƙarya a can a rubuta can wai shi administrator ne ya iya turancin da ba za a kama su ba har ma mala'ika shi ma ba zai iya gane abin da suka yi ba ina ganin kamar haka ne ko watakila kuma tun da turanci ne kaga har a gaban ubangiji ma kila Allah ba zai iya ganewa ba saboda haka zabi wuru-wuru tun da ni na iya zabi kaza da kaza kuma ni na iya haɗa kaza da kaza saboda kai dama karatunka na joni ne dan a jona ku zare nan sai ku jona can shin an zare can sai a haɗa can shikenan an yi ta duk wani bincike wani yanzu ba zai gane ba fa ya amurhu bi zulmi sai ya umurci karamin da zalunci ka shirya shi aikin sai ya sani jama'a ko ba a yi ne to Ibn al-Jawzi kam ya zo Najeriya ne ya zauna yanzu abin da yake faɗa din nan littafin yana ne in kuna so a kawo muku shi Ibn al-Jawzi ya zo Najeriya ne jama'a amma kuma ya san halin Najeriya saboda gaskiya guda ɗaya ce ba inda za a yi a kubuta ba lokaci ya yi ko bayan da za a yi fa ya amurhu bizulmi sai ya umurce shi fa ya zulmu sai ya zalunci kenan zai shirya da za a yi wayar bisu alaihim iblis iblis sai ya yi zo ya talbisi ya rikita bi annal isma kai da ka tsara tsarin in an taɓa ka in addini ya magana abinda za ka faɗa ala bi anna al isma ala al amir la alayka abinda zaka fara kenan ai zunubin yana kan goga don shi yace ai kai abinda zaka fara kenan ba haka bane sai abinda za a yi kenan malai to haza batil wannan ra'ayin da kake ba ra'ayin banza ne batacce ne ya za ka rubuta da hannunka da hankalinka baligi kake ka kai a dauke ka aiki shari'ar Allah duk tana kanka wani ya sa ka kai sako kuma ka kai akan wanda yake yanzu wani yace ka kashe wannan sai ka kashe shi kuma ka ce zunubi a kansa hakan zai ɗauku wai hakan zai yi to zunubi alaika wa alaihi zunubi yana kanka kuma yana kansa li'annahu yace wa hadha batil li'annahu mu'inun 'ala adh-dhulmi wanda ya rubuta mataimaki ne akan zalunci wa kullu mu'inun 'ala al-ma'asi duk wanda ya taimaka akan zunubi asin shi ma mai zunubi ne saboda me fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam qala ai manzon Allah ya ce wa yayi la'ana fil khamri Allah ya yi la'ana akan giya ya la'anci mai matsota ya la'anci mai shanta ya la'anci mai sayar da ita ya la'anci mai dakonta ya la'anci direban da ya dauko ta ya la'anci dan dako da ya saukar ya la'anci wanda ya siyo ya kawo mai gidansa ya la'anci wanda ya zuba a kofi aka sha ya la'anci wanda ya sha ya la'anci kamfanin da ya yi sai ayyaya kai dan dako sai ka ce yanzu kai ba kai bane mu'inun alal asi fa anta asi kai ne zunubi ne akan zunubi kuma kai ne zunubin ne sannan manzon Allah ya ƙara wani hadisin ya ce la'ana akilur riba Allah ya tsina wa mai cin riba wa mu'kilur wa mu'kilu da wanda ya ciyar da riba shi ya bude kofa wa katibai da wanda ya rubutu wa shahidai da wanda ya shaida duk fa waɗannan sun shiga to ta ya kai dan uganka ya yi umurni cewa a saci kudin gwamnati ka shirya yadda duk za a yi sai ka je ka zauna kana sakatare ko kana wani abu sai ka ɗauka cewa wai wai ai yanzu alhakin akan koga da tun da kai yanzu tilasta ka ka injuwa kana da zunubi ba inda za a yi ka fita kana ciki wa min hadha al-fann yace ta wannan fannin ne an yaji al-mal liman huwa fawqa za ka ga ta wannan hanyar ake bi sai ga babban ma'aikacin gwamnati yayi kuri an zai kuɗi ba albashinsa ba ne ya ce ta wannan hanyar ake haɗintar gwamnati ake haɗintar
al'umma masu mulki suke hadintar mutane
su ɗebi kudin su
wa kadi alima annahu yabzuru fihi wa yaqulu ya san almubazzarancin da yi ya san ha'incin da yi a ciki ya san duk abin da yi
fa hadha mu'inun ala zulmi wannan yayi taimako akan zalunci wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kafa bil mar'i khiyana ya ishi wa mutum ha'inci an yakuna aminan ya kasance ya amintu da mai ha'inci ya taimake shi ya ishe ka ha'inci ka taimaka wa mai ha'inci ku tafi cikin ha'inci saboda ka sai ka tsaya akan gaskiya wannan shi ne so waɗannan su ne abubuwa guda 12 waɗanda Iblis yake zuwa ya ruɗi masu mulki da su masu mulki suna cikin wannan fitinar waɗannan abubuwa 12 dukkansu ba shakku a kansu suna aikata su ba wanda bai sani ba wallahi duk abin da muka faɗa dinnan ba wanda bai san su ba ana yin su kuma Ibnul Jauzi ina gaya maka yanzu shekarar sama da mutuwa 843 ya bar duniya yanzu da shekara 843 tun hijirar annabi tana 597 ya mutu yau ga abin da yake faɗa shi ake aikatawa a ƙasar nan wannan ita ce gaskiyar magana mutanen da sun mutu suna wakiltar duniya har yanzu ba su duniya amma suna wakiltar duniya don gyara ta in ba su rubuta waɗannan abubuwan ba ba a same su har yanzu suna wakiltar duniya ba wanda zai bi waɗannan shawarar ya nesance su a mulkinsa bai tsira ba wanda duk kuma ya afka cikin waɗannan wallahi ba zai tsira ba akwai sauran bayanai da yawa a ƙarƙashin wannan aya wadda za mu faɗe su wasunsu Ibn Taymiyyah ya yi bayaninsu cikin littafin sa na siyasatu shar'iyya ya faɗi abubuwa da yawa waɗanda wanda yake son ya kafa gwamnati ta da yadda ta kamata to ya bi su ta wannan hanyar ne kawai ɗan adam zai tsira akan mulkinsa idan baka bi wannan hanyar ba to akwai matsala akwai matsala saboda haka ina ganin za mu aje adal gobe za mu ci gaba a kan waɗannan matsaloli da suka taso a ƙarƙashin wannan aya domin mu ga yadda kuma abu yake Allah ubangiji ya mana taimako ubangiji Allah ya biya Allah ya saka da aljanna wanda duk suke da alwala su zauna a masallacin ba sai sun fita ba na'am Allah ya sa a dace Allah ya tabbatar in ana Allah ya tare wa kai kuma tewa Allah ubangiji ya ba su gida Allah ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tare mu Allah ya sauke mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد